kunkiya ko kashin akuya ko kashin saniya ko kashin taguwa, to duk wannan tsarka ne. Muddin dai bai zama yana cin najasa ba, amma idan ya zama dabbar an halatta cin namanta, amma kuma sai ya zama tana cin najasa, to wannan kashinta da bawalinta sai ya zama najasa. Nunan waninta, nunan wani dabbar da aka halatta cin namanta, to ta bi umedi ne ni lahanihi ga naman, ga hukuncin naman. To, fama ko ba shi ba ne? Fama kuriha? To, fama haruma akalu lahanihi, fama haruma akalu lahanihi, duk wata dabba da yake a ci namanta haramun ne, duk wata dabba da yake ya haramta a ci namanta, to nuna wannan dabbar ya zama najasa. Kamar nunan godiya, nunan ta macen doki, to wannan nunan najasa ne, saboda cin doki haramun ne. Ko kuma alfadarai, nunan alfadara shi ma najasa ne. Ko nunan jakuna, nunan jaka shi ma najasa ne. Dabbar da yake an karanta cin namanta ko amma ba haramun ba ne? Kamar zakoki, to nunan wannan abin karhantawa ne, ba najasa ba ne amma karahiya ne a sha. Kamar nunan kura ko nunan zakanya ko nunan damisa, to wannan karahiya ne amma ba najasa ba ne, don ya taɓa tufafi ko ya taɓa jiki a yi sallah da shi, ba lallai sai an wanke ba, ko da yake a wanke ɗin shi ya fi. Haka nan kuma a wajen shansa shi ma karahiya ne, a sha nunan kura ko nunan zakanya ko nunan wato duk wata dabba wadda aka karhanta cin namanta amma ya zama cin naman naka ba haramun ba ne, to shi ma shansa karahiya ne. To duk mushen abinda bai da jini nasa na kansa, bai da jini ba zaci kamar ƙuda, to shi ma ɗahiri ne. Ko kuma tururuwa ko kiyashi, duk mushensu ɗahiri ne ba najasa ba. Ko kuma tsutsa, matacciyar tsutsa ita ma ɗahira ce ba najasa ba, tunda ba ta da jini nata na kanta. Ya tsarka ne mushen mutum. Mutum in ya zama ransa ya fita daga gare shi sai jikin kawai ya zama gawa a najasatu, najasa ne a gaurin anbiyayi, amma banda annabawa su wannan ko da bayan mutuwarsu ɗahirai ne, jikinsu ɗahiri ne. Amma wannan ƙaunin da malam ya kawo a nan ƙauni ne wanda yake ra'ifi, zance mu ita na biyu shi ne cewa mutum ko da ya mutu ɗahiri ne, mutum ko da ya mutu, ko da bayan mutuwarsa, to ɗahiri ne a shi kansa, illa iyaka a sannan abinda ya fito daga gare shi sai ya zama najasa, ko da abinda ba can aka hukunci da cewa tsarka ne a san da yake dare. Misali, yayin da ya fito daga gare shi bayan mutuwarsa, yayin da ya fito daga bakin mutum bayan mutuwarsa, ko majina ko sauransu, sai a hukunci da cewa najasa ne, amma in yana da rai ɗahirai ne. Amma shi kansa zo jikinsa ba za a yi hukunci da cewa najasa ne ba. To, haka nan ko mushin duk wani abu wanda yake yana da jini nasa na kansa mai gudana, yana da jini mai gudana nasa na kansa, ba sha yake a jikin wani abu ba, to shi ma wannan mushinsa najasa ne. To shi wannan haka yake, shi ne zance mashhuri a masaba cewa duk mushin abu wanda yake yana da jini nasa na kansa, to wannan najasa ne, in ba banda mutum. Kalkan nafi, ina misalin abinda yake mushensa najasa saboda yana da jini nasa na kansa, kamar farfata. Mushen farfata najasa ne, sai dai idan matsalar mutumin bai sani ba ya salla da kwarfata matasiya a jikinsa indi ba yawa sai can ba su ba komai ba za a kunci da cewa wato ya yi salla da gazasa sallarsa ta ba su ba ko da yake da gazasa ce amma ta shiga cikin irin ma'afuwa anhu abinda yake an yi rangwame daga gare shi to mutane mafi bayyana muƙabilinsa shi ne cewa muƙabilin wannan zancen na shuri shi ne cewa mushen karkata ba na gasa ne ba karfare da cewa wa'yansu suna ganin ita asalin karkata ba ta da jini nata sai dai wanda take tsotse a jikin wani abu sai dai wanda take sha a jikin wani to haka ne kuma mushen kuɗin cizon mushen kuɗin cizon shi ma na gasa ne gurin ibn al-qassara ɗaya daga cikin malaman masalar imam malik to ya ce kuɗin cizon mushensa shi ma na gasa ne haka nan kuma duk wani abu wanda yake an nisanta shi daga mai ko aka nisanta shi daga matacce daga abinda rayuwa ke saukan masa kamar ƙaho iya zama ƙahon wato wanda yake wajen a yanko shi jini ya fito to wannan na gasa ne banda saman ƙahon wanda ta yi a yanki ya zama shi mai dabbar mai ƙahon ba ta san an yanki ba ko da ta ji zafi ba to wannan ba na gasa ba ne amma wanda yake shi dabbar za ta ji zafi da yankewa to wannan ya nuna cewa rayuwa tana ta saukar wa wannan ƙahon juz'in na ƙahon to shi ya sa wannan najasa ne sai dai ya zama dabbar yanka ta aka yi in yanka dabbar aka yi to wannan ƙahon ta ai yana nan ɗahiri juz'i na duk wani abu wanda yanka shi aka yi to ai ɗahiri ne amma idan dai dabbar tana da rai aka ci ƙahon nata ko ku ba mutuwar ta ce ne aka ci ƙahon to najasa ne sai dai wanda yake za a kira ba ta ji zafi ba idan da a ce tana da rai wal azmi ko kashi kashi na meren shi ma na gasa ne ko kuma kashi na matacce shi ma na gasa ne ko kuma farce wanda yake jini yana fitowa yayin cire shi to shi ma na gasa ne a haka nan fata a wato ita ma juz'in fata shi ma na gasa ne aka cire fatar meren ko kuma matacce abinda yake ya riga ya mutu aka cire fatarsa to duk na gasa ne sai dai idan ya zama dabbar yanka ta aka yi idan yanka ta aka yi wannan fatar ta yi ɗahira ce duk wannan najasa ne a nuna mushe to kuma kamar a nan da aka ce abinda da aka kira daga lura ko matacce a hukuncinsa najasa inda abinda rayuwa take saukar masa ne kamar a yanzu a zamanance sai zama akwai tambayar da za a yi kenan tunda misali a yanzu an kai matsayin da yake akan ɗauki gaɗa ta wani a kira daga wani ko merai ne ko kuma matacce a gasa a jikin merai to ga shi an ce idan aka kira abinda aka kira daga merai ko daga matacce in dai rayuwa na saukan masa to ya zama na gasa to me ye hukuncin irin wannan to irin wannan abinda malamai sukan faɗa shi ne cewa akwai wata ƙa'ida da malaman fiqh sukan faɗa shi ne cewa al-hukumu ya duru ma al-illati wujudan wa adama hukunci yana kewaye tare da illa idan akwai illa sai a ce akwai hukunci idan an rasa illa sai a ce ba wannan hukuncin misali a nan da a dalilin illar da ita ce ta sa aka ce abinda aka cire daga mere ko daga matacce ya zama a najasa to duba cewa rayuwa tana saukar masa ana cire shi ya zama ba rayuwa kenan to ashe da a ce rayuwa za ta dawo gare shi sai ya koma ne sai ya koma ɗahiri abinda ya sa daman aka ce ya zama najasa zama wasa da can abu ne wanda rayuwa ke jikin shi amma yanzu kuma ya zama ba rayuwa aka ce ya zama najasa saboda wannan illa to idan kuma rayuwar fa ta dawo gare shi shine masalan an gasa a jikin wani aka ce ruɗo da daga cikin wani ba a gasa a jikin wani ba a san nan sai a ɗauka ba rayuwa tana najasa amma in an gasa saboda a nan ba wai za mu amfani da ma'anar rayuwa ta ilimi ba a rayuwa wadda aka saba, wadda aka sani, kowa ya sani, ba wai ma'anar rayuwa wajen malamin kimiyya ko abin da ya kama da haka ba. Misali zai ce a jikin abin akwai haliya, akwai haliya, akwai sel, har yanzu wannan sel ɗin suna motsi ko suna abin da aiki ya sa shi a wajen sa da rai, a mu a wajen ma'anar sel zai da rai wannan. Amma haka tun da aka mai a jikin ne rai, ai ya zama ya koma kuma yana da rai kenan, yana da rai. Shi yasa za a yi hukunci ga wannan da cewa ya zama ya dawo ɗahuri yanda yake, ya dawo ɗahuri yanda yake. Shi yasa masalan ma aiko a masala yankin da ya fi ƙarfi wajen malamai da yawa shi ne da a ce ruwa najasa za ta shigar masa ya zama ya jirkita, wani abu nasa ya sauya ko nainosa ko ɗanɗanonsa ko warensa. To daga baya aka kyale ruwan nan ba wani abu aka kara masa ba komai ba, shi da kansa kuma sai ya dawo ya koma wanda yake. Sai ya wannan da da ya samu ta zama ta tafi, ya koma wanda yake da aka ce ya koma ɗahiri a wajen wasu malamai. Sai wanda mai mutakar yake faɗa wallahi zala ta zayyirin najasati da zayyirin mutlaqin fasirat tahuriyya wa adamuha arjahu. Akwai wa'insu wanda suka ce a hanyar zuɗin ne ruwan yana nan bisa zama wata najasa, amma wa'insu suka ce ai ya koma ɗahiri. Abin da yasa da ba aka ce najasa ne ai saboda ga wata sifa daga cikin sifofinsa ta sauya. Misali yarinsa ya sauya ko nonosa ya sauya ko ɗanɗanonsa a baki ya sauya, shi yasa aka ce ya zama najasa. To kuma sai ya zama a hankali kuma ba tare da an ƙara wani yau a kai ba, ba tare da an komai ba, wannan sauya wadda ya da ya samu ta tafi ya koma yadda da yake. Aka malamai da yawa suka ce ya koma ɗahi, ya koma tsotsar kansa mai ɗarkakewa. To shi ma wannan ai kamar hukuncin haka ne, da sai da aka cira daga mai ko ta yi ma an cira ne daga matacce, yana matacce amma aka sa kuma jikin mai ya kama aiki, ya koma ne, ya koma ne rai kenan. Sai a ce ne tunda alhukum ya duru na al'illati juda wa adamar, yanzu ya koma ɗahiri. To eh kamar ruwan banko ma ya shiga wannan, idan ya zama ya samu sauyawa wanda ba ne wa'in su ma kamar wannan sun ce lu'minul balwa, sai a dubi haka wato gamawar musiba, cewa su jewa suka zama wani wajen na samun ruwan ba na fanfan ba yana da wuya, kuma na fanfan wani wadatin sai ya zo kamar ajiya sauya. To masalan ai kamar a rijiya ta ƙauye, rijiya ta ƙauye cewa aka yi saboda an san ƙauye ba a raba su da bishiyoyi, ba a raba su da sussuka. Masalan idan ruwan rijiya da tsawon ya zama ya sauya saboda yawan shigar ganyen bishiya ko kuma ƙaiƙayi, aka ce ba komai. In ji Ibn Rushd, wal asaru fi zikrin badi yati bihi ma al jawaz, yanda mai mutasa yake faɗa rijiya ta tsawon idan ya zama ruwan ciki ya sauya saboda yawan ganyen bishiya da ke faɗawa, wannan sai an rangwame saboda umumin balwa, aka ce dole sai an sami wanda yake ganyen bai shiga ya tsaya ba, sai ta yi a ta nema a garin nan a rasa, sai ta yi a ta nema a rasa, ya zama koko a samu da can, a samu da can. Shi ta addini ya zo ne da ɗauke wahala, in ya zama ta wuce ta al'ada. La sallallahu alaihi wa sallam la wasaha la sallallahu alaihi wa sallam la ma ataha. To to ku cewa cewa da can yanda yake musamman musamman kamar na dam dam da makamancinsu, wanda za a ga tafi ai haka ne, cewa ba za a dubi yanzu yanda yake kawai za a duba, ba za a dubi asalin cewa ga ya taho ba, cewa dai a yanzu sufofinsa gaba ɗaya ba wanda yake za a ce ya tsaya. To da wannan za a yi isina, da wannan za a yi isina. To a haka nan farce ba ka koma ba ne, da fata duk wannan najasa ne iya zama an cire daga merai ko an cire daga matacce. To nono nono wanda ya fito daga jikin mushe ko daga jikin mushen mutum ne mace ce ta mutu ba mutuwarta nono ya zuro daga gare ta ko kuma dabba ce bayan ta mutu nono ya fito daga gare ta da kuma duk wata dabba wadda yake an haramta cin namanta ko da tana da rai kamar nonon jaka ko nonon alfajiri ko nonon zofiya kama alhijir nonon macen alade ko kuma jaka nonon jaka ko kuma nonon duk wata dabba da take cin najasa haka nan taro san duk wata dabba da ke cin najasa to duk wannan ya zama najasa duk wannan najasa ne ya gabata gare mu a baya cewa nonon mutum wannan ɗahiri ne kuma nonon duk wata dabba wadda aka halatta cin namanta in dai tana da rai to shi ma ɗahiri ne amma in ya zama ta mutu kenan to wannan nonon nata ya zama najasa tunkiya ta mutu bayan mutuwarta sai ga nono ya fito daga gare ta ko aka tatsi nonon to wannan nonon najasa ne ko akuya ta mutu ko saniya to bayan mutuwarta nonon da ya fito daga gare ta najasa ne haka kuma dabbar duk da aka haramta cin namanta to ko da tana da rai aka tatsi nononta ko nonon da ya fito daga gare ta wannan duk najasa ne to abinda ake nufi da jalala dallala ita ce duk wata dabba da take amfani da najasa ya sami najasa da ke cin najasa duk wata dabba da ke cin najasa nonanta ya zama najasa ko da wadda aka halatta cin namanta ne amma namanta wannan ɗahiri ne ba najasa ba haka nan kuma bawali haka nan taroko daga mutum ko duk najasa ne bayanin mutum najasa ne haka nan tarosan mutum najasa ne amma banda abin da ya fito daga annabawa alaihi salatu wassalam to wannan ɗahiri ne da abin da ya fito daga annabawa alaihi salatu wassalam wannan ɗahiri ne haka nan kuma bayani da taroko daga duk wata dabba ko wani abu mai rai wanda aka haramta cin namansa to shi ma najasa ne ko kuma abinda aka karanta cin namansa wato wanda aka karanta cin namansa kamar jaki ko alfajiri ko doki ko kuma alade ko kare matsala da wanda yake abu ta kauli da cewa cin naman kare haramun ne shi akwai kauli biyu ko akwai cewa haramun ne shi ya fi shora akwai kuma cewa karahiya ne da kuma wanda yake abin karanta cin namansa kamar kashin kura kura ita ba a haramta cin namanta ba mu a nasaba zancen da ya fi shora sai dai karahiya ne cin naman nata to yanzu kashinta da fitsarinta duk najasa ne ko kashin zaki ko fitsarinsa ko karasu yaki ko damusa duk wannan cin namansu karahiya ne to kamar zafofi ko kamar kura haka nan kuma sirkani wato jini wanda ya kunu ya koma kamar ruwa da kuma farar muzinya wani da ya kunu ya zama ya zama fari to shi ma najasa ne haka nan duk wani jini wanda zub da shi aka yi to shi ma najasa ne daga mutum kowaninsa haka nan kuma amai wanda yake ya sauya daga halin abinci in mutum ya ci abinci ko kuma wata dabba ta ci abinci ta amayar da shi yanda ta ci wannan abin da ta amayar din ba najasa ba ne amma idan mutum ya yi amai ko wata dabba ta yi amai ya zama aman ba kamar siffar abinci ba ya sauya to wannan ya zama najasa wannan abin da ya amayar din ya zama najasa to haka nan kuma duk wani abu mai sa maye kamar giya misalan to duk najasa ne duk wani abu mai sa maye to shi ma najasa ne kamar giya to rahmanir rahim to fasali wannan fasali ne wannan fasalin za a yi bayani ne akan wani nau'o'i na najasa wanda yake an yi rangwame daga gare su, duk da cewa najasa ne ba wai ba najasa bane, amma kuma an yi rangwame daga gare su saboda me, saboda duban ka'ida ta cewa duk abu wanda yake zai wuya targabawa sai zama Allah ya yi masa rangwame a kai. Shi yasa akwai aya ta Qur'ani wanda ba ita kadai ba, ma akwai wasu ayoyin wanda yake sun zo da ma'anarta, ita ce wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj, wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj. Allah subhanahu wataala bai sanya muku kunci ba ko nauyi a cikin addini. To saboda wannan sai zama duk abin da yake kiyaye shi ko kula daga gare shi yana da wuya, aka ce an yi rangwame daga gare shi. To shi ne a wannan fasalin za a lissafa waɗansu abubuwa daga abin da yake an yi rangwame daga gare shi na fannin najasa, ba wai cewa aka yi ba najasa ne ba, yana nan a zamowarsa najasa. To amma kuma an yi wa mutum rangwame don ya yi sallah da wannan baƙo ne ko ya iya yin sallah da wannan baƙo ne. Yace ufa an yi rangwame an yi firin dani daga jini wanda yake dan kankani, wato wannan min irafati sifati lil mawsufi an dani li yasiri ne daga jini wanda yake kankani, wanci ne wanda zai bayanin sa bisa wawaitawa, bisa wawaitawa jini wato zubar da shi aka yi ko ba zubarwa aka yi ba na mutum ne ko ba na mutum ba ko na menene dai, inda ya zama kankani ne kaɗan ne to an yi rangwame ya iya yin sallah da shi kama a jikin yana tufafinsa. Ina nufin daidai jinin ya kasance jinin haira ne ko jinin diki ne, jinin haira ne ya taɓa jikin tufafin mace ko ko jinin diki ne ya taɓa tufafinta ko ko jinin mushe ne ko jinin mushe ne ko ko jinin dabbar da yake an yanka ko ko jinin da yake ya fito daga jikinsa ne haka na miki da makamancinsa, to duk dai an yi masa rangwame. In dai kaɗan ne wanda nan gaba za a faɗi menene haddin wanda yake kaɗan ɗin, ra'ahu ya ga jinin fis salati yana cikin sallah ne au harijaha ko ko yana wajiyar sallah, ko da bai riga ya fara sallah ba ya ga wannan jinin a tufafinsa to an masa rangwame ba sai ya wanke ba ya iya yin sallah da wannan tufafin, ba ce sai ya cire wannan tufafin ya nemo wani ba, an masa rangwame. Kuma yanda ake faɗa inna Allah ta'ala yuhibbu an tuta ruhasuhu, Allah subhanahu wataala yana son a aikata abin da yake yayin ruhusa a ciki, shi yasa dan ya ga gulin dan kaɗan a tufafinsa kafin ya fara sallah ba wata bajinta ba ce ya ce shi lalle ba za a tuɓe wannan tufafin, sai ya ɗauko tufafin da ba wani jini a jikinsa, saboda in ya haka kamar ya kau da kai ne daga ruhusar da aka ce an masa, cewa aka yi an masa rangwame shi ke nan tun da an masa rangwame ya sallar haka. To daga a jikinsa ne ya ga jinin ko ko daga wani jikinsa kamar a tufafa ko ko a wajen da zai sallah, to duk dai an masa rangwame. Haka nan kuma an yi rangwame daga kankanin sirkani, ma'anar sirkani shi ne ruwa na kurji wanda ya fita daga launin jini shi ko bai gama fari gaba ɗaya ba, bai koma farar mugunya ba, to wannan shi ake ce da shi kaihu, wato ya fita daga launinsa na jini ya fara tsinkewa bai koma kuma ya sake kauri ba. To haka nan an yi rangwame daga farar mugunya, an yi rangwame daga kankanin farar mugunya shi ne ruwan da yake ya kume ya koma fari, to shi ma dan ya fito ya taɓa tufafinsa ko jikinsa ko inda zai sallah, in dai kaɗan ne an masa rangwame ba sai ya wanke ba ya yi sallah haka. Abinda ake kira yasiru, abinda ake kira kaɗan a nan anan ba cewa aka yi sai kai abinda kake ganin shi ne kaɗan ba, a tsayawa aka yi aka iyakance, domin abinda wani zai ɗauka kaɗan ne wani ba zai ɗauka kaɗan ne ba, shi yasa ba a mai da iyakancewar ga fahimtarka ba, saboda ta yi fahimtarka ya zama ta saba da ta wani, abin da za ka ga yayi yawa kwarai, wani sai ya ce wannan don wannan menene, don wannan menene, wani ta yana da matukar a kyama, wani kuma bai da damuwa da irin wannan, to shi yasa sai shari'a ta tsaya ta fidda me ake nufi da kadan din. Wani siru abinda ake nufi da kadan a nan, ma duna dirhami shi ne wanda faɗinsa bai kai kamar faɗin dirhami ba. Abinda ake nufi da dirhami a nan ba wai na kuɗi ba, dirhami bagali, dirhami bagali wato na alfadari, na jikin ƙafa alfadari. Aiki wayo wannan takunu da take kasancewa a cikin makyayin ƙafa daga alfadari. To inda ya faɗin jinin bai fi wannan da'irar ba, to an yi rangwame daga gare shi, ya zama bai fi faɗin wannan da'irar ba. Malamai da suna kamantawa kamar faɗin tauro irin na da. To idan ya zama jinin bai fi faɗin haka ba, to an masa rangwame ba sai ya wanke ba, ba sai ya wanke ba, ya yi sallah da shi. Wa an asari gummali, haka nan kuma an yi rangwame daga gurbin kurji, ya zama kurji ne a jikinsa sai ya fashe, ya zama ruwa na fitowa. To bakin kurjin nan tunda da mashakka kwarai a ce koyaushe sai ya tabbatar ba wani ruwa a wajen, tunda ko ya wanke yana cikin wankewa ma wani yana fitowa. To shi yasa aka ce an yi rangwame daga gare shi. Idan dai ba matso shi aka yi ba, idan matso shi aka yi wannan sai ya matse shi ya wanke shi ke nan, amma idan ya zama shi da kansa ne yake fitowa yake zubda ruwa, to wannan shi ne aka ce iyaka gefensa wannan an yi rangwame ba sai ya wanke ba. Ai, ba a matso shi ba, shi ne ma'anar yanka din. Haka nan kuma an yi rangwame daga kudin, daga jinin kudin cizo, an yi rangwame daga jinin kudin cizo don jiɗa kudin cizo ya amayen masa da jini a jiki, ko ya mace a jikin tufafinsa ya zama ya fashe, jinin ya taɓa tufafinsa ko ya taɓa jikinsa, to duk an yi rangwame. Amma fa idan ya zama bai yi muni ba, idan ya yi muni kwarai a jikin tufafinsa, to a sannan ana nemansa sai da ya wanke, ana nemansa cewa ya wanke. Malamai suka ce haddin munin nasa shi ne ya zama zai ji kunyar ya sa wannan rigar a cikin sa'o'insa, saboda jinin kudin cizon ya yi yawa a jikinta, zai ji kunyar ya sa. To wannan ya zama ya yi yawa kenan, ana nemansa da ya wanke. Amma idan da yawa ba, wannan an yi mata rangwame yanda aka faɗa. To an haka nan an yi rangwame daga taɓar ruwan sama, taɓo wanda ruwan sama ne ya haddasa shi, ya zama waje akwai najasa, sai aka yi ruwan sama ya sauka a wajen ya haɗa da najasar duk ta faɗi a wajen. To don wannan taɓan da yake ya faɗi da najasar ya taɓa tufafinsa, ba lalle ne sai ya wanke ba, an masa rangwame ya sallah haka. Ko da gataro so ana gani a cikin taɓan, inda ya zama ta cuɗanya da taɓan, to ya zama taɓan ne ya taɓa tufafinsa, ba za a ce lalle sai ya wanke ba, an masa rangwame. Sai ko idan najasar ta zama ta furin jaye, ya zama idan da rabewa za a yi cewa za a yi a ware da ainihin taɓan da kuma najasar, to najasar ta fi yawa, to a wannan halin ba a yi rangwame ba. Ko da yake yadda mai motasar yake faɗa, zahirin mudawwana dai an masa rangwame, la in galabat wa zahiruha al'afu, zahirin mudawwana an masa rangwame ko da inda yake najasar ta fi ainihin taɓan yawa. A zahirin mudawwana, wato wannan ƙaidi ne na sashen malamai da yawa ita mudawwana. To, ko kuma ya zama ita najasar tana da aini ƙa'ini, ya zama to wannan ainin nata ne ya taɓa tufafinsa.